أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أصبت عشرين دا بقي قوات رمضان إذا رمضان الله صلى الله عليه وسلم شكرا جبودة لهدو دا أربعين دا بيار muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana tsawon rayuwa zuwa wannan lokaci muna kuma godiya gare shi da ya sa mu cikin waɗanda suka samu damar haduwa a wannan masallaci babban masallaci da yake cikin wannan farfajiyar jami'a mallakar jihar Gombe Gombe State University mun saba haduwa a kowace rana tun daga farkon wannan wata har zuwa wannan rana a kowane yammaci muna haduwa domin karatu cikin littafin Allah Al-Qur'ani mai girma Allah da ikon sa muna samun zuwa yawanci akan lokaci sai dan kankanin wani sa'i jinkiri amma Allah da ikon sa yau kuma mun samu tsawon tsaiko wa mu fara da wuri ba har zuwa wannan lokaci saboda wani uzurin da yafi karfin mutun ya iya ture shi yazo saboda haka muna fatan Allah ya yafe mana irin waɗannan kurakure na mun aje lokaci kuma mu saba duk da cewa ba bisa ganganci bane ko kadan muna karatu a cikin suratu Taha mun tsaya a karatun da ya gabata aya ta aya ta 40 zamu tashi mun tsaya aya ta 41 zamu tashi aya ta 42 insha Allah ko aya ta 40 muka tsaya
42
yawa mun tsaya aya ta 41 zamu tashi aya ta 42 cikin suratu Taha insha Allah ta'ala an turo tambayoyi kamar haka kafin a fara karatu yawanci ana karanta tambayoyi wannan yayi sallama yayi addu'an alkhairi yace tambayar sa ita ce ya halatta a karanta wa yara abuna ya halatta a ƙara wa yara gashi wato a wurin kitso a bai halatta ba a bar su da gashin su amma ƙara gashi wato bai halatta ba kwata kwata ga mutum ya ƙara gashi ko namiji ko ta mace yadda Allah subhanahu wataala ya halicci gashin mutum haka nan ake so ya barshi irin waɗannan gashi na wani sa'i ba a san ma na me ba ko wanda ake yin su a zo a ƙara duka waɗannan ba su halatta mutum ya yi amfani da su ba a matsayinsa na musulmi kuma kar mutum ya ga cewa yara ne duk abin da aka ce bai halatta mutum ya yi shi ba to kar ya yi shi awon ɗansa ya yi shi don kar ya gina ɗansa akan abin da yake ba halal ba yace yana so malam da 'yan uwa su sa shi cikin addu'o'i Allah Allah ya bashi dukiya mai albarka. Muna fatan Allah ya bada dukiya mai albarka ga dukkan waɗanda muke gaba daya. Allah ya mana arziki mai albarka da kowa da kowa. Sannan wannan kuma bayan yayi sallama da fatan alkhairi, yace tambayar sa ita ce, shin miji idan zai maida matarsa akwai izinin wali ko matar, ko kuma kawai idan yace ya mayar da aurensa shikenan aure ya koma? Wannan tambayar tana buƙatar bayani ido da ido daga waliyin matar da kuma shi mai tambaya mijin, ko waɗanda suke wakilinsa, musamman shi miji ne. Saboda wannan gajeren tambaya ce wadda take buƙatar a ansa masa yayi amfani da damar ansa din kawai. Me da mata, dalilin ma da Allah ya sa ya saukar da ayar cikin suratul Baqara, at-talaqu marratan fa imsakum bi ma'rufin aw islahum bi aw tasrihum bi ihsan. Dalilin saukan wannan ayan shine sun kasance a jahiliya, kafin aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam, mutum kawai sai ya ce ya mai da mata, ya sake matarsa, sai ta zo za ta yi wani aure sai ya ce ya mai da ita. Suna zaune kawai sai ce ya saki matar, sai ta zo za ta yi wani aure sai ce ya mai da ita. Sai mutum ya saki matarsa sau ɗari yana mai da ita, ba wanda ya isa masa magana, ba wanda ya isa ya aure ta, ba wanda ya isa ya kaza. To da farko da aka aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam har ya zo din masu yau suka rinka fakewa da wannan, an tabbatar da cewa idan mata in an sake su za su yi tsarki uku. Sai mutum ya saki mata, sai ta shiga dab da tsarki na uku, sai ce ya mai da ita. Yana mai da ita, ba za ta taba jin daɗin zama da shi ba, ba zai mata kirki ba, ba zai mata alheri ba, sai kawai tana wani motsi sai ce ya sake ta. Sai ta zo gama idda sai ce ya mai da ita, ba dama ta auri wani, kuma ba ta zauna da shi zaman aure ba, ba mutunci. To saboda haka in aka bar kawai igiya a hannun miji ya sake ya dawo, ya sake ya dawo, wani kawai zai rinka cutar da mace ne har ta tsufa, haka suke a jahiliya, har ta tsufa, ita ba ta zauna da shi zaman aure ba, ko bai barta ta auri wani ce zaman aure ba, har lokacin aure ya wuce a gare ta. To sai Allah ya saukar da aya ya ce at-talaqu marratan, daga yanzu duk wanda ya saki mata kawai saki biyu ne kadai mutum zai iya cewa ya mai da matarsa. Amma da zaran ya haura biyu, to shikenan dole sai ta yi wani aure. To anan abin da mai tambaya muke fahimtarsa shine, idan dai har magana ce ta gaskiya, yaushe kuma za a mai da aure ba izinin waliyin mata, ba izinin ita matar? Ba masoyiya ake ba, ko ba zaman auren za a yi ba kenan? Ai, zaman aure saki yana iya faruwa in har dalili ya tabbata a yi saki, amma fa in ya faru, miji yana da daman in saki ɗaya ne ko biyu yana da daman ya mai da mata. Amma mayar wannan ya zamanto eh da gaske ne cewa eh mayarwa za a yi, an gane matsalar, za a zauna a yi zaman aure a gyara. Amma nan da yake cewa ko ba izinin matar, ko da izinin waliyinta, ko ba izinin waliyinta, ma'ana kenan wataƙila wannan ya rabu da mata ne, yanzu yana so ya mai da ita, ta ce a'a ita akwai abin da take tunawa, kila waliyin bai bashi goyon baya ba. Dole waɗannan akwai dalilin da zai sa basu bashi goyon baya ba. To ko a ce masa eh ya mai da ita, dama igiyan aure a hannun miji yake, yana iya sakewa, yana iya mayarwa, in dai saki ɗaya ne ko saki biyu. Amma dai wannan tambayar ya kamata ya duba tsakani da Allah, cewa so yake ya mai da ita su yi zaman aure, zama na mutunci da zama na gaskiya. In ba haka ba ne, ya haƙura ya batta ta nemi wani, shi ya nemi wata, wani ya tafarraƙa yughni Allahu kullam min sa'ati. In ko zamantakewa za su yi, to waliyi bai kamata ya jajirce shi kuma ya hana cewa mata ta koma, ba dole ba ne. Ya kamata ya gyara, wato a daidaita aure ɗin a koma, kar waliyi ya cije ya ce a'a ba za ta koma ba. Wataƙila shi ya sa shi kuma yake wannan tambaya. Duk abin da ake buƙata zamantakewan aure shi ne ibada ne, mutunci ne, gyara ne, zamantakewa ne, kuma addini ne, ba a zauna ana saɓawa addini ba. Wallahu ta'ala a'lam. wannan tambayar da ke ba sauran darasi mallam Abdulgani ko da ta shiga lokacin karatu ina ga yawa yawa yace assalamu alaikum bayan yayi sallama da fatan alkhairi yace tambayar sa ita ce yakan ga a wasu masallatai wasu da zaran an hango imam yana zuwa sai a tada iqama kafin ya shigo masallaci shin hakan ya halatta ya kamata liman ya shigo masallaci sannan a tada iqama ba daga an goshi daga can waje ba sai ya shigo masallaci ya kamata a tada iqama don haka sai ya ja hankalin waɗanda suke wannan masallaci din a sai ya gaya musu abin da ya kamata kenan wallahu a'ala sannan tambayar sa ta biye ce mamaci ne bayan an raba gado sai wani ya zo ya ce yana bin sa bashi to daidai ne idan aka samu wani shi kuma ya kawo bashin da shi mamacin yake bi a yi amfani da wannan a biya wancan a wannan haka ne mana in dai har ya tabbata shi yasa kafin a raba gado abu na farko wasiyar da ya yi amma kuma malamai suka ce an faɗi bashi a bayan wasiya ne ba don wai wasiya ta kai bashi ba bashi ya fi komai ƙarfi da zarar mutum ya rasu farkon abin da za a yi shine binciken waɗanda suke hulɗa da shi ko na kasuwa ko na harkoki shin akwai kuɗinsu sai su kawo hujjoji a rubuce shi yasa aka ce a rinƙa rubutawa in sun kawo dalilai da hujjoji a rubuce cewa suna bin sa bashi kaza da kaza to duk sai an biya wannan bashi in bashi ya cinye kuɗinsa to bai bar gadon kuɗi ba kenan in akwai kadarorinsa to sai a rinka saida kadara ana biyan bashi ana saida kadara ana biyan bashi yan jiran gado suna kallo suna sayarwa yawa idan kuɗi duk ya kare kadarorinsa duka suka kare shikenan sai su yi ta masa addu'a Allah ya taimake shi kadararsa ta biya bashi yawa wannan shine abin da ya dace amma ba wai a zo ba a binciki bashi ba mutum ya rasu a raba gado su da suke raye su arzikinsu daban ba dole sai sun samu gadonsa ba in dai akwai bashi a kansa bala'in da yake jiransa a biya wannan bashin shine alkhairi duk wanda yake son mamaci shine ya biya masa bashi don haka wannan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin musulunci yayi karfi yace duk wanda ya rasu in akwai bashi a kansa iyalansa ba za su iya biya ba maza a zo guna na biya masa haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam saboda nauyin yadda bashi yake yace amma in mutum ya rasu ya bar gado wannan na iyalansa ne amma in ana bin sa bashi nan kam a zo guna in biya kaga wannan adalci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka kar ayi wasa da gado in mutum ya rasu wallahu ta'ala ala za mu ci gaba da karatu insha Allah zuwa abin da ya sauka na ayoyin aya ta 42 cikin suratul Taha
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى
نعم النبي موسى عليه السلام يا تنبي الله بقاته الله سبحانه وتعالى يا أمسى شيوى أمباش Allah yake tina masa irin yadda rayuwarsa ta kasance tun yana jinjiri ai an haife shi ne cikin kalubale lokacin da aka haife shi ana yanka jirajiran yara ne da umarnin Fir'auna amma Allah ya umarci mahaifiyarsa ta sashi a akwati ta jefa shi a ruwa ta yi abin da Allah ya umarce ta da yi mutanen gidan Fir'auna suka tsince shi aka kai shi gidan Fir'auna Fir'auna hankalinsa bai kwanta ba yace gaskiya a yanka shi matarsa ta ce a'a tana roƙon alfarma kar a kashe shi a bar shi zai amfane su ko kuma su rike shi a matsayin ɗa Fir'auna da ke roƙon ya zo ta gurinta shi ma ya amince saboda haka ya ce abun nan kamar yadda muka yi bayani in dai mata matar kirki ce wadda ta mallake mijinta da alkhairi da kirki to daga roko yazo ta gurin ta ake karba komin girman sa ko honorable waye ne yawa in ka bi ta hanunta in dai tana da kirki to insha Allah ka ka samu biyan bukata da izinin Allah saboda haka ta biyo ta kaga shi fa duk yaron da aka haifa kashewa ake yi amma ita da tace ranka dade a bashi saboda ni ina ga zai amfane mutun da tsinto shi aka yi ba san asalin sa ba zai amfane mu ko kun kawai murke shi da to ita ta san abin da za ta gaya masa ta san yadda tayi ta mallake shi da ayyukan alkhairi saboda haka da ta gaya masa shikenan duk zafin fir'auna da mulkin sa da girman sa nan shikenan kawai sai ya sauka yace to a bashi shikenan sai aka bashi ashe dama tsari ne na Allah aka ce to yanzu ya za a yi a nemo waɗanda za su shayar da shi duk wacce aka tuntube ta murna take in ta zo ana mika masa sai ya fashe da kuka baya karban maman kowa yaki an yi yaki to shine yar uwarsa yassa mahaifiyarsa hankalinta ya tashi tace to ki bibi gari mana mun ji an tsinci da a gidan fir'auna na tabbata shine amma ki bibiya ki ji labari tana zagayawa a hankali har ta je ta ganshi ta tabbata kaninta ne bata nuna komai na alamar mata sun wannan jinjirin ba kaga tarbiyyar mace wajen ilimi da tarbiyya yana da matukar tasiri wajen cewa za ta iya jajircewa akan abubuwan da sau da yawa mata ba za su jajirce ba mata ba sau suke jajirce yanzu in mace ce kawai wanda ba ta yi karatu ba ta samu tarbiyya ba a karamin shekaru tana tashi tana gani za ta yawwa gashi nan shikenan kawai shikenan sai a gane ya ce oh oh shi shikenan kawai sai a yanka shi amma tana kallon sa sai ta manta da shi kaman ma bata san shi bane ya aka yi ne ta ce a suka ce ai kowa ya ki karban nonon kowa sai ta ce hal adullukum ala ahli baiti amma ni ina ga akwai gidan da in dai kuwa kai shi ina ga za su iya muku renon sa kuma wa hum lahu nasihun za su masa tarbiyya irin wanda kuke so a san cewa shi dan manyan gida ne shikenan Allah ya ce faradadnahu ila ummi sai muka mai da shi gurin mahaifiyarsa kai ta qarra ainuha saboda idanuwanta su nitsu wala ta hazan karbakin ciki ya dame ta ta rasa inda za ta sa kanta saboda ta rasa jinjirin ta walita'lama anna wa'dallahi haqq mun yi haka ne don ta san lalle alƙawarin Allah gaskiya ne cewa da aka yi mata ta jefa shi a ruwa za a dawo da shi gashi nan ya tabbata an dawo da shi sai ta wayi gari da gidansu gidan talakawa ne amma yanzu daga gidan sarki ake shiryo abinci na musamman saboda a kaiwa wannan mata da take shayar da wannan da sana aka ajiye mata kuɗi wanda ake biyan ta da shi aka sa masu tsaron gidan ana tsaro ana tsare gidan saboda wannan jinjiri saboda ba dan ordinary mutane bane a gidan to shikenan kawai sai zamanto duk har ka zama malamai suka ce tana ciyar da danta tana shayar da danta cikin nitsuwa sannan arziki kuma ya zo mata wani sai abinda baka tsammani kanan arziki zai zo maka in ƴaƴa ma kake da su karka ce ka tsani wani ko aya yake kai ta musu addu'an alkhairi wanda ka tsanan wataƙila anan alherin gidanka yake gaba daya saboda haka mai hankali baya tsanan wani daga cikin ƴaƴansa duk ƴaƴanka idan suka fito dama tun ba su fito ma kake addu'a don haka wannan ma ɗanka ne wancan ma ɗanka ne wancan ma ɗanka ne duk gaba ɗaya ƴaƴanka ne albarka kawai kake roƙa musu wani ma ba za ka gane alkhairinsa ba sai ka rasu kana cikin kabari duk ƴaƴanka sai zamanto ba mai maka addu'a sai shi ko kuma ba mai yawainta yin addu'an sai shi to shi kuma wannan yafi wanda ya gina maka duniya da abin da yake cikin ta a cikin ƴaƴan ma gaba daya mai maka addu'a kana cikin kabari shi yafi kowanne to shi yasa in za ka yi kokari kawai a ɗanka wancan ka sa shi a private makaranta a wancan ka biya masa duk kawai ka yi musu da mazansu da matansu abinda Allah ya hore maka ka yi tsakaninka da Allah kowanne ɗanka ne daga cikin ka ya fito baka san kuma wanda abun da Allah ya tanada a kowanne ba kuma yawaita addu'a gare su shine mafi muhimmanci saboda haka sai gashi nan ɗanta ya zo a yanayin da ake kashe yaya amma kuma ya zama alkhairi ba a kashe shi ba an kai shi ma gidan mai kashewan kuma sai da Allah ya bata labari yace in kin jefa shi wanda zai tsince shi shine makiyinsa kuma makiyina in ji Allah saboda haka Allah subhanahu wataala ya kaddara kaddarawarsa ya tsara tsarinsa tsarin Allah idan yana tafiya shi yasa duk abin da kake ci kar kai bakin ciki inda tsarin Allah ne kai dai ka tabbata baka zama mai yin abin da ba Allah ya ce a yi ba kar ka zamanto mai sabawa Allah kar ka zamanto marar kirki kar ka zamanto marar amana kar ka zamanto ba sai an ci amana za a yi arziki ba sai an yi ƙarya za a yi arziki ba sai an yi ha'inci za a yi arziki ba kawai duk inda amana ta kama ka to ka kiyaye ta
idan ka kiyaye amana daidai iyawarka to arziki zai zo da izinin Allah shi Allah shi ya tsara abun sa don haka annabi Musa aya ne waɗannan ayoyi ne muke karanta wanda suke zama mana aya don haka Allah subhanahu wataala ya amsa addu'ar Musa ya gaya masa cewa wasana'atuka li nafsi ni na zabe ka ga kaina ma'ana ka zama manzo gare ni don haka daga yanzu annabi Musa ya zama manzon Allah Allah ya ce masa izhab ka tafi anta kai din wa akhuka da dan uwan da aka da ka roka masa shine annabi Harun ka tafi bi ayati da ayoyina wala taniya fi zikri kar ku yi wasa cikin ambatona duk abin da ka sa a gaba kar ka yi wasa cikin ambaton Allah idan mukami ne idan kasuwanci ne jarin ka yana habaka a'a akwai mahassada a'a mukami ka samu akwai mahassada a'a an ga cewa abu ne mai mulki da kai yake mu'amala a'a an ga kaza to da zaran an ga wannan to zaka fuskanci mahassada to dare da rana kar ka yadda baka yi azkar ba in dai kana azkar kaga annabawan Allah Fir'auna aka ce su tinkara Fir'auna kuma ko da ido yace a kashe mutum kashewa ake ba sai yayi magana ba saboda girman mulkin da yake da shi fadawa yake da shi ta ko ta ina kowane irin jinsin mutane akwai a gurin sa amma Allah subhanahu wataala yace ku tafi zuwa ga Fir'auna kai da dan uwanka ya kai Musa ku tafi abinda Allah ya musu wasiya yace wala taniya fi zikri kar ku yi wasa kar ku yi sakaci cikin ambatona haka duk abinda zaka yi kar kai sakaci cikin ambaton Allah ana baka guri ko ana ko ka jarin ka yana habaka ko kasuwancin ka yana kaza kar kai wasa cikin ambaton Allah Allah zai baka kariya ta inda baka tsammani da izinin sa Allah ce izhaba ila fir'auna ku tafi zuwa ga fir'auna ku kira shi zuwa ga tauhidi innahu taga lalle fir'auna ya ketare iyaka faqula lahu qawlan layyinan amma in kun je faqula lahu qawlan layyinan kun ga kuna cikin tashi shi ko babban mai mulki ne kuma yana ji da kansa ba mai iya taba shi sai ya ga bayansa shi fir'auna kowa tsoron sa yake a duniya a wannan lokaci to sai Allah ya ce musu shi fa manzon Allah ne annabi Musa annabi Haruna shi ma annabin Allah ne kuma Allah yake yi wa annabi Musa wahayi ya gaya wa fir'auna abin da ake so ya faɗa amma sai Allah ya ce masa faqula lahu qawlan layyinan in kun je ku gaya masa magana magana mai taushi ba a gaya wa mai mulki magana mai zafi yana daga cikin kurakurai mutum ya hau minbari ya rinka caccakan mai mulki saba wa wannan ayat saba wa manhajin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam fir'auna shi cewa shi Allah ne fir'auna cewa ma alimtu lakum min ilahin ghairi ni ban san muku wani abun bauta in ba ni ba inji fir'auna amma Allahn da yake da kishi irin da kishin da babu irin sa amma yake faqula lahu qawlan layyinan in kun je ku gaya masa magana magana mai taushi magana mai taushi tana sa mai mulki ya saurare ka idan ka san yanda zaka mu'amalanci mai mulki duk inda zaka yi masa magana zaka ga yana sauraren ka kuma zai ji kunyan ka sai dai ya ki saboda zafin mulki irin nasa amma dai ba kuna gaban ka yace bazan yi ba akaramaka Allah za a yi nan tafi kuma shikenan ba dai ya rabu da akaramaka Allah ba zai yi ba to amma dai adal aqalla ya saurare ka kuma ya san an gaya masa gaskiya kuma cikin ladabi ba kawai kana gadara kai gaskiya kake wada duk ma suka zan nan wani ma sai ya kira sunan mutum ba mai mulki ba ka kira sunan sa kace kaza wani ya kira sunan matar mai mulki ya tattake ta wani ya kira sunan masu mulki ya tattake su sunayen su wannan kuskure ne wallahi ya saba da manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba koyar da wannan ba. Sahabbai ba su taba yin haka ba. Manyan magabata sun yi ittifaki ba a kiran mai mulki da aibata shi akan minbari. Ka je gunsa in baka da ikon zuwa gunsa ka gaya wanda suke da ikon zuwa gurin sa su je su ja hankalin sa. Amma kuma an hana kuma ku fito ku yabe shi akan ƙarya. A yabe shi a gaban jama'a ana cewa ba a taba mai mulki irin sa ba shi kaza ne wannan kuma kuskure ne. A faɗi iya abun da yayi daidai gwargwado a gode masa akai in akwai bukatan godewa amma a yabi mai mulki ko kuma yayi laifi a biyo ta gurinka ka hau minbari ka bashi kariya wannan kuma haramun ne yayi abun da zalunci ne ga al'umma amma ba zai iya fitowa ya ce musu komai ba sai ka ce to wane ana sauraron maganarsa fito ka kwantar wa mutane hankali sai ka fito kana cewa abun da yayin nan kaza kaza kana bashi kariya duk wanda yayi wa mai mulki wannan inuwar Allah ta tabbata gare shi kuma in mai mulki yayi zalunci ka fito ka goyi bayan sa ka kare bayan zaluncin a lokacin da mutane sun san zalunci yayi kuma kowa ya ce da zalunci yayi ka bashi kwaba akan zaluncin da yayi ranar tashin alkiyama ba abun da zai hana ka shiga wutar jahannam to shi yasa mu'amalantar masu mulki yana da wuya dole ne kawai ka tabbata kana kula da kaza ba za ka zo ka aibata su a gaban jama'a ba ba za ka zo kuma ka basu kariya a gaban jama'a ba a lokacin da suka ce za su yi zalunci to waɗannan su ne abubuwa na kula fir'auna aka ce fa qula lahu qawlan layyinan wannan shi yasa abu sufyan ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu sufyan ya musulunta da daddare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam washe gari da aka yi fatuhu makka yake shela yace man dakhala dara abi sufyan fa huwa amin wanda duk ya shiga gidan abi sufyan ya aminta kar ku taba shi wanda ya bude wanda ya rufe kofar gidansa kar ku taba shi wanda ya je masallaci gindin dakin Allah shi ma kar ku taba shi mutane sai gudu ake wanda yake kusa da gidan Abu Sufyan sai ya shiga wanda yake kusa da gidansa sai ya turo kofa shikenan sai a wuce ana cewa ja al-haq wa zaqa al-batil wanda ya shiga dakin Kaaba masallaci gindin dakin Kaaba shi ma ba wani abu duk jama'a aka taru ba wanda aka taba jinin sa Abu Sufyan yace ah ba jiya na musulunci ba aka ce to ai kai sarki ne shi kuma ya san mutuncin sarakuna yace kai tunda muke fada da shi ashe ya san mutuncin manya wannan shine mai mulki in dai ka san mutuncin manya to ba za su yi fada da kai ba in ko ba su yi fada da kai ba to nasaran za ta dawo gare ka ne kai ne dawa su ba gare su za ta koma ba ka saura ka su baka dama ka saukayi fadi gaskiya jama'a su ji gaskiya shine bukata amma in ana fada da mai mulki a rufe masallacin ma a daina karatun ma a daina wa'azin ma a kulle mutum ma a yi kaza ma ba wai kullewa ake tsoro ba a hannar da'awa yaduwa shine wannan saboda haka a kula da irin wa'innan abubuwa musamman matasa masu karantarwa ayi amfani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayoyin alqur'ani Allah yana cewa annabi Musa in yaje gaban fir'auna fa qula lahu qawlan layyinan ku gaya masa magana mai laushi la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha hakan zai sa ya wa'azantu ko kuma zuciyarsa ta nitsu ya zamanto mai tsoron Allah alhali Allah ya riga ya san fir'auna ba zai imani ba amma duk da kai ce ga masa wannan don ya zama darasi ga mu na baya don haka wannan darasi ne mai girma qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina in sha Allah ta'ala in muna raye wannan shine gaban magana inna ga da ohi ya idana eh qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatagha qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara karanto ina ayi guda biyu fa atiyahu zamu tashi fa qula lahu ربنا
قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى
Na'am Allah subhanahu wata'ala da ya gaya musu wannan yace su je ya gaya musu yadda za su approach inda za su yi fir'auna ba na tsauri ba na rashin kunya ba na tashe ba na nuna rashin kaza ba ko don su manzannin Allah ne a to shine qala sai suka ce rabbana ya ubangijin innana nakhafu an yafruta alaina wallahi mu muna tsoron kar ya wuce gona da iri akan don mun san fir'auna kana zuwa gabansa in ka faɗi abin da baya so zai ce to a kai shi kawai in yace a shigar da shi kurkuku shikenan in aka shigar da mutum za a je a shimfiɗa mutum ne sai a kakkafa ƙarfe akan tun daga yatsun mutum za a baje shi yadda ake baje guzu za a kakkafa kawai a buɗe shi a rana ana masa bulala sai wahala ta kai wahala sai a kyale mutum kawai shikenan tun yana ihu har ya mutu ba ci ba sha in ya mutu sai ya rube sai a aiko masu share gurin su fara su share gurin sai ya shimfiɗa wani kuma to suna tsoron wannan saboda haka suka ce rabbana ya ubangijinmu innana nakhafu an yafruta alaina mu muna jin tsoron kar ya wuce gona da iri akan mu au an yatagha ko kuma yayi tagawa ya wuce gona da iri zai iya kashe mu zai iya mana duk abin da baka tsammani ya Allah muna tsoron wannan qala sai Allah ya ce musu la takhafa kar ku ji tsoro innani ma'akuma lalle ni ina tare da ku wannan cikakken garanti ke innani ma'akuma lalle ni ina tare da ku wannan ba karamar magana bane yanzu mu ba wani wanda yake da garanti ya ce wa Allah inni akhafu kaza Allah ya ce a'a inni ma'aka amma sai kaga mutane in suna magana suna dagawa suna kaza shi yasa in mutum ya rinka tattakan mutum mai mulki akan minbari in bai sa ba sai an jarrabe shi da wannan mai mulkin ko kuma wanda zai biyo bayan sa zai iya kiran kai baka kyauta daga nan ka daina magana ko kuma ka zo kana warware kanka da kanka yau ka ce shine gobe ka ce ba shi bane saboda abun da ya baka shi yasa in ba tsoron Allah ba abun da zamu iya yi a duniya amma in mun bi tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamu ci nasara ba wai buri shine a sanka ba ba buri a ce kana da tsoro ko baka da tsoro ba a'a kai dai ka isar da sakon Allah kawai lada yana gurin Allah karbuwa yana gurin Allah amma wai ka rinka jarunta ana to ai ni ina zuwa masallacin ne kawai don bashi da tsoro haka ne rashin tsoro ba haka bane ina zuwa masallacin ne don bashi da kwadayi to baka san lokacin da ake kwadayin ba yawa za a iya kiran mu a gebe in an bawo ba kusan an bawo shikenan saboda ka sai dai ka ji kawai magana ta canja wancan minbarin an caccaka jiya kuma minbarin ya canja wannan kuskure ne ya zamanto mutum zai zama wani iri kenan da'awa ta zama wasa ba irin tsarin manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka a maida hankali in ka caccaki mutum yana mulki in baka yi sa ba sai an jarrabe ka da shi ko a jarrabe ka da na bayan sa da yanzu kuke zagin wancan wani yazo irin aikin wancan din yake koma ya fi shi muni amma kun zo kuna goya masa baya wannan dole sai kun gani saboda haka Allah ya kiyaye shi sa abi Allah kawai sai a huta Sheikh Usaimin rahimahullahu ta'ala yace malamai in suna wa'azi suna iya zama kashi uku wani sai sai ka zamanto mai goyon bayan jama'a inda jama'a suna Allahu Akbar to shikenan sai kai ta caccaka kana magana ka kira sunan wani ana cewa bai da tsoro Allahu Akbar in ka wuce ma kawai an ga jama'a an ga mallan ta shi mallan sai kai shikenan to wannan ka zama ulama'ul umma daga cikin malaman al'umma kai jira kake jama'a kawai kai kullun ba za a raba ka da jama'ar ka ba saboda jama'a su kuma a yanzu suna yin demokradiya ne democracy shine baka right of expression ka fito bili ka faɗi abin da kaga dama to mu kuma addinin musulunci ake yi to sai mutun ya manta sai koma wancan jama'a yake goyon baya shikenan jama'a suna goyon bayan sa ai mu in za a ci umaran wallahi sai dai mu mutu to shikenan su koma su mulki da ke yawanci wani sa'i ba gaskiya sosai to sai a koma ana tsoron wannan saboda jama'a fa suna bin ba in ka taba shi ka san gari za ka dai dauka shikenan sai ayi shiru a rinka aika kyauta a boye shikenan to kar mutun ya zama haka Allah ya kiyaye sai kuma ulama'ul hukuma malamai wanda su kuma hukuma ne kawai duk abinda mai mulki zai sun san yadda za su yi su wanke shi ya zauna lafiya da jama'a su kuma jama'a suna sauraron malamai shi ko duk azalincin da zai yi sun san yadda za su yi su wanke shi su kange sai mutane sun gamsu dole to sai kuma ulama'ul milla malaman addini Allah kawai suke jira ya ba su lada ko ka ji dadi ko baka ji dadi ba shine damuwar su ba to Allah ya samu mu zamanto masu yin abu domin Allah ba wanda yake tsarkake kansa dukan mu nan tunda bamu mutu ba wanda ba zai iya fadawa cikin jarraba ba na fadi wannan abun don ni daban ne ba cikin uku duk ana iya samu na Allah ya kiyaye to saboda haka duk wani mai magana yana fada ne kawai saboda dole a fada don haka mun fada ne ba wai don mun zama daya daga cikin uku daban da gaba a zaka iya samu mutum a cikin jarrabawa a yau ko ka same shi a cikin jarrabawa gobe in dai mutum bai rasu ba to bai tsallake ba Allah ya tsallakar da mu saboda haka qala suka ce rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatagha Allah ya ce qala la takhafa kar ku ji tsoro innani ma'akuma lalle ni ina tare da ku asma'u ina jin duk abin da za ku fada wa ara ina ganin duk inda za ku shiga ai magana ta kare saboda haka anan muka tsaya insha Allah Allah ya ce asma'u wa ara Allah ka kalle mu ka ji mu ya Allah ka sa mu cikin daidai Allah ka kare mu daga fadawa cikin halaka Allah ka raba mu daga sharrin shaytan ya Allah yanda ka hada mu cikin jannatul firdaus bi rahmatika ya arhamar rahimin insha Allah in Allah ya sa muna raye za mu ci gaba daga inda muka tsaya in Allah ya kai rayuwar mu Allah ya da na oke a takaice ba gabata da ita minti biyar na gaiso ce
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله منا ساشي بودي على مدى كسين سركي دي كاوم وانا يمتشي وانا الله يأيقس كيا لوكتين دي ايام معدودات wato kwanakin Ramadan kwanaki ne ta kaitattu, dukkanin kwanakin duniya ma ta kaitattu ne, amma Allah ya ambaci wannan watakila saboda kasancewar duk lokacin da ɗan adam ya shigalta da wani aiki to ya fi lissafa kwanaki na wannan aiki. Duk kwanaki suna tafiya, amma tunda wannan wata ya keɓantu da wata ibada ta musamman, to babu shakka mun fi ganin gudunsa akan sauran kwanaki da muka saba rayuwa a ciki. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya saka da alheri, ya sa ayyukan da aka yi a cikin mizani Allah ya ƙara wa malam lafiya, ya kuma wasu kai kawo sakayya. Kafin abin da zai biyo baya, akwai wata mota da aka yi parking mai lambar BLR 807 WZ GME, wa'yanci an yi parking ɗinta abin da bai kamata ba, me ita sai zai gyara mata parking. A cikin wannan zama, bayan gode Allah madaukakin sarki, muna marabtar shi mai girma vice chancellor na wannan jami'a, Professor Aliyu Usman El Nafati, wanda yake a mafiya yawan lokuta yakan kasance tare da mu. To cikin ikon Allah yau ma yana nan, saboda haka vice chancellor muna maka barka da zuwa. A gefensa akwai amir na Muslim Umma na wannan jami'a, Dr. Bala Usman, muna masa barka da zuwa. Shi malam ba sai masa barka da zuwa ba, da alarmominsa Allah yake kyawa sakayya. To kamar da aka saba a cikin irin wannan lokaci, malam yake gabatar mana da nasiha, wata nasiha ta musamman bayan nasihu da suka gudana a cikin tsawon waɗannan kwanaki na Ramadan. Wani saƙo na musamman malam yake isar da shi a cikin 'yan mintuna takaitattu, wanda suke zama kamar matashiya ko kuma samari na abubuwan da aka gabatar a cikin wannan wata. To bayan mun saurari nasiha daga malam, za kuma gabatar da jawabin godiya wanda shi amir na Muslim Umma zai yi. Sa'annan kuma kafin bayansa shi vice chancellor zai yi bayani, sannan sai kuma malam ya rufe mana da addu'a, Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ina ganin nasihu an shayi kuma ana jinsu a gurin malamai kullum, abu kawai tunatarwa cikin minti biyu zuwa uku insha Allah shi ne. Yawanci nan taron matasa ne, zamani ne na yaɗa labarai a social media, to yana da matuƙar mahimmanci duk abin da mutum zai yaɗa ya sani cewa Allah zai tambaye shi ranar tashin alkiyama. Don haka mutum duk abin da aka turo, karka yaɗa abin da zai tada hankalin jama'a, abin da ya shafi security na al'umma ko wani abu. Karka yaɗa duk abin da zai zamanto zai kawo hautsini a cikin jama'a, kuma karka yaɗa ƙarya. In ya zama dole ka tura abu, ya zamanto alkhairi za ka tura, sannan kuma ya zamanto kana da tabbas akan alkhairi. Ko da abu gaskiya ne, kar ya zamanto ka yaɗa shi in zai zamanto akwai wani abu da zai fito baya. Ko da gaskiya ne, ka keɓe shi kai kaɗai, ba komai ya kamata a rinka turawa ba. A yi amfani da wannan dama da ake da ita ta tura abubuwa, wajen tura abubuwan alkhairi da tura abun da zai zamanto alkhairi ga rayuwarmu. Wannan kafafe sun sa an samu sharri da yawa a cikin al'umma ta hanyar yaɗa abubuwan da ba gaskiya ba, da jita-jita da sauransu, wanda yake kai ga jama'a cikin wani hali. Duk da cewa kuma an samu alkhairai da yawa ta hanyar yaɗa karatuttuka da da'awa da isar da saƙonnin Allah, to kowa ya zamanto wajen yaɗa alkhairi shi ya fi dacewa. Na biyu, a girmama iyaye. Yawanci nan matasa ne, duk alkhairi ya taru cikin girmama iyaye. Ko da dattijan da suke cikinmu, in dai iyaye suna raye, to a nemi aljanna tana nan a ƙarƙashin ƙafafuwan iyaye. A girmama iyaye, a yi musu ihsani. Dukkan abin da za ka yi na alkhairi wa iyaye baka yi komai ba in an kwatanta da abin da suka maka. Saboda haka kowa ya kyautata wa iyayensa. Ana samu da yawa matasa suna ƙoƙarin ibada, suna ƙoƙarin karatu, amma wajen mu'amalantarsu da iyaye sai kan zama akwai rauni. Kowa ya gyara tsakaninsa da mahaifarsa, ya gyara tsakaninsa da mahaifansa, ya girmama su. In kuma sun riga sun koma ga Allah, a yawaita addu'a gare su, a yawaita addu'a gare su. Daga ƙarshe, duk abin da mutum zai faɗa ya zamanto yana ƙoƙarin faɗan gaskiya. Duk wanda ya riƙe gaskiya insha Allahu ta'ala zai ci nasara duniya da lahira. Kar a faɗi ƙarya. Ƙarya tana kawo bala'i ga mutum, tana kawo bala'i ga al'umma.
so da ka a tsaya akan gaskiya inda duk mutum yake ya fadi gaskiya ya jajirce akan daga ƙarshe kowa ya zamanto mai zuciya matasa in an ce mutum mai zuciya shine mai himma wajen yaga cewa ya nemi abu na halaliyan sa in karatu kake ko ka gama karatu koyi wata sana'a dewa wasu tun suna karatu ma suna wasu sana'o'i ko dinki ko makanikanci ko kafintanci ko wasu abubuwa ba dole sai ka samu aikin gwamnati zaka more rayuwa ba in Allah ya kaddara zaka yi aikin gwamnati kafin ya zo din ka gama karatu shi gaba da sana'o'in da kai saba yi kana cikin yi in Allah ya sa kuma zaka yi wani aiki shi aikin zai zo da izinin Allah sanadi zai zo to sai ka kama wannan aiki in ya zo amma kana nan da sana'arka rashin yin sana'a shi ya kai mu ga shiga wani hali saboda haka a tsaya sosai wannan jami'ar alkhairinta da Allah subhanahu wataala ya zuba a ciki babu wanda ya san alkhairinta sai Allah jami'a ce a tsakiyar gari mata zalla da suka yi karatu sun karanta bangaren ilimin abuna likitanci mata wanda da ba don akwai jami'an anan tsakiyar gidajen su ba ba za su samu daman yi ba in wata jami'a suka je komin zaka kurancin su ba sa cikin wa'inda kwatan da za a ba wa jihar Gombe ba za su iya samun namban da za a karanta medicine wanda ake samu wanda jami'an suke cikin garin amma ga sunan mata ƴaƴan bayin Allah ga maza ga matasa ga fannoni daban-daban wasu mata sun karanta bangaren addinin musulunci suna da aure da ƴaƴa Allah ya kawo su jami'a cikin garin suka zo suka yi wannan karatu don haka wannan jami'an alkhairin ta yana da matukar muhimmanci shi yasa kullum muna kira gwamnatin jiha ta ƙara taimakawa jami'a da dukkan abin da ya dace dukkan abin da za ta bayar na goyon baya ga jami'a ta ci gaba da rayuwa wallahi alkhairin da yake cikin jami'an nan ba kaɗan ba mu nan kanmu mu ne waɗanda ake kwatantawa tun daga graduate assistant suka fara aiki a wannan jami'a har yanzu an kai matsayin professorial level har an kai matsayin kusan kololuwa ne wannan abun alfahari ne yanzu in ba don akwai wannan jami'a nan ba mu sani ba wataƙila da ba mu za ku kwata-kwata ba za a yi wannan abu ba wallahu alam in ku za mu yi ma da muna can wasu gurare to saboda haka wannan jami'a alkhairin ta yana da yawa a garin Gombe yana da yawa a jihar Gombe alkhairin ta yana da yawa a fadin Najeriya don haka musamman mai girma gwamna muna roƙo sosai muna kuma isar da roƙonmu a duba akwai kwamishinoni tare da mu a yanzu wanda wataƙila za su isar da wannan saƙon kuma na san insha Allah ta'ala saƙon zai isa muna roƙon mai girma gwamna yadda ya saba da ƙoƙari to wannan jami'a lallai muna buƙatar a ƙara ƙoƙari a kanta a ƙara ƙoƙari a kanta a yi abin da ya dace kuma Allah ya ƙara albarka kuma Allah ya datar da ku a cikin wannan mulki musamman shi mai girma gwamna a ci gaba da abin da ake yi na alkhairi amma jami'a a duba ta sosai a yi mata abin da ya dace kuma a ƙara kula da ita tana gina al'umma alkhairin jami'a a jihar Gombe ya wuce duk inda ake tsammani Allah ya ƙara albarka Allah ya ƙara alkhairi Allah kuma ya bada ikon yi wannan su ne takaitattun nasihu da nake ga a yanzu za ni iya gabatarwa wa kaina da sauran bayin Allah musulmai Allah ya ba mu iko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
alhamdulillah waɗannan gwalagwalan nasihohi da suka fito daga bakin malam tun daga kan yan social media da iyaye abin da ya shafi iyaye da kuma yin gaskiya da girmama manya da kuma neman na kai sana'a da abin da ya shafi matsayin wannan jami'a ko da bangaren security na al'umma in ka dauka za ka ga cewa jami'a ta bada gudunmawa mai yawa ko tana bada gudunmawa mai yawa Allah ya saka malam da alheri Allah ya sa masa amizani kuma Allah ya sa wannan kira ya je da kunnuwan mu har zuwa zukatanmu da mu da waɗanda ya kamata su ji duka Allah ya saka da alheri kamar yadda muka sani wannan tafsiri shine karo na 17 a cikin wannan jami'a a tafsirin bana cikin ikon Allah Allah ya ba malam iko ya fassara mana ayoyi 220 daidai daga inda aka soma a cikin suratul kaf har zuwa inda ya tsaya cikin suratul taha in ka lissafa za ka samu ayoyi 220 wanda aka karanta Allah ya sa su zama hujja a gare mu ba kan mu ba Allah ya saka wa malam da alarmomin sa ya sa musu a cikin mizani da mu duka na hasanat kamar yadda muka ji yawanci duk lokacin da malam ya tashi magana a cikin karatu za ku ga yana bayar wa tauhidi muhimmanci wanda yake shine kashin baya na wannan addini namu duk aikin da zamu babu tauhidi to ba inda zai je to wannan karon ma malam ya ba wa tauhidi muhimmanci musamman kisar annabawa da Allah ta'ala aika su da kuma karantar da al'umma akan abin da shafi tauhidi sannan ibada da mu'amala sannan da abin da shafi tarbiyya da kuma karfafa zaman lafiya da kuma girmama manya kuma malam ya sa magabata na kwarai su ne su zama model a wajen koyin mu a duk lokacin da yake fassara mana wata aya yana hada mu da magabata tun daga sahabbai da tabi'ai da wanda suka zo bayan su Allah ta'ala ya ba mu ikon aikatawa to yanzu insha Allah za mu saurari jawabi daga bakin Amir na Muslim Umma wanda zai mana bayani da kuma na godiya wanda abubuwan da suka gudana duka kusan a cikin wannan ayyuka karkashin ofishin sa ne tun daga kan daukan nauyin tafsiri din da abin da shafi mai generator kusan ba a ma da akari da nefa an za a yi tafsiri ana komawa kan generator kusan wasan yadda mai yake to duka ta ofishin Amir Allah ya saka musu da alheri wannan abubuwa suke fitowa da daukan dawainiya na media da duk abin da ya kamata da kula da masallatai da abin da ya shafi ruwa na masallaci da abin da ya kamata haka akwai kuma da su itikafi ba wanda zai ce ya samu matsalar ruwa ko tsafta na masallaci na bandaki da abin da ya kamata haka to Allah ya yi wa Amir da yan ofishin su kyakkyawar sakayya saboda haka Amir zai faɗi wasu kalmomi insha Allah kafin abin da zai biyo baya Amir falle tafaddal
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ده فرقو منا ميكا غوديا غ الله سبحانه وتعالى وانا cikin ni'man shi ya sa muka kasance musulmai ya raya mu tun daga farkon wannan wata mai albarka kuma gashi cikin ikon shi wasu daga cikin mu mun hadu yau kamar ran da aka bude kuma yau mun hadu akan an kulle wannan tafsiri wannan ni'ima ne sosai wanda zamu gode mishi domin wasu basu ga wannan rana ba a gurguje lokaci ya da kamar yanda muka saba ba abin da zamu yi sai dai mu yi addu'a ga babban malamin mu Dr. Sheikh Professor Tahir Inuwa kamar yadda kuka ci Dr. Yusuf ya gabatar cewa shekara 17 ana gwagwarmayan fahimtar da mutane addini ta bangare daban-daban a cikin wannan jami'a tasirin da karatutukan da malam ya yi a cikin wannan jami'a da wajen jami'a ba abu bane wanda zan faɗa muku kowa ya sani addu'a za mu yi wa malam Allah ƙara imani Allah ƙara lafiya Allah wa zuriya albarka muna bukatan mutane irin su malam a cikin mu ba dan komai ba dan kai kanka ga rayuwar malam darasi ne sosai ba sai mun ce komai ba ba sosai muke so mu yabi malam a gaban shi ba saboda shi ma baya son haka amma gaskiya za mu faɗa wani lokaci muna yi ne don mu kwadaitawa sauran yan uwa matasa masu tasowa masu da'awa da a yi koyi da irin halayya irin na su malam a guji duniya a tsaya a kan gaskiya a yi wa al'umma aiki in Allah ya yarda za ku ga sakayya muna fatan Allah ya ƙara wa malam lafiya da zuriyar shi baki ɗaya ya kare shi daga sharrin shaidan da dukkan jarabawa ta rayuwar duniya akwai anarama wanda kowane shekara za ku gan shi shi ma ina gani ban san adadin shekarun da suke da malam suna tafsiri ba amma Allah ya darabce shi da dan jinya na kwana biyu muna fatan Allah ba shi lafiya ayyuka da suka mana ba za mu iya addu'a za mu iya musu kawai ba abin da za mu musu mu taka musu to muna roƙonku don Allah a ɗaiɗaiku lokuta ba a nan ba kawai ku sa malam da alaraman shi a cikin addu'a duk alkhairi na rayuwa da shari na rayuwa Allah ya kare su kuma Allah ya hada su da alkhairin rayuwa abu na biyu shine kamar da kuka sani wannan jami'a ce muna da jagoranci na jami'a kuma alhamdulillah a 100% muna da goyon baya na jagorancin wannan jami'a wanda suke aiki a cikin wannan jami'a abu ne sananne tattare da su na cewa irin gudunmawar da muke samu daga vice chancellor wanda mahaifina gare mu ba abin da za mu mishi sai ma sai dai mu mishi addu'a Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara lafiya wannan jagoranci da Allah ya ba ku yanda kuka so ma lafiya Allah ya sa ku gama lafiya shi shugabanci jarabawa ne ba wanda ya iya ba za ka san baka iya ba sai ka hau so muna fatan cewa kurakurai da aka yi dan adam ne kowa ba wanda ya wuce karfi ya kuskure Allah ya gafarta mana baki da cikin kurakurai da aka yi kamar yadda Dr. Yusuf ya faɗa muslim umma kusan ita ce take ɗaukan ɗawainiyar duk al'amura na ya shafi addini a wannan makaranta muna yi wa dukkan ma'aikatan wannan makaranta da suke ba da gudunmawa don tafiyar da wannan aiki da ake ta kowane ɓangare Allah ya kai cikin mizani masu naira 5 naira 10 ɗaiɗai ku dai kowa ya cire wani abu na cikin sadarin shi don a tafiyar da aiki a cikin wannan jami'a a taimaki wasu ma na waje so muna addu'a Allah ya saka da alkhairi baki ɗaya sauran ma'aikata na wannan jami'a da kwamiti da muke da su daban-daban wanda suke yi wa muslim umma da hisba da duk sauransu duk mun gan ku kuma Allah ya gan ku Allah ya ga aikin da kuke yi muna fata Allah ya kai mizani Allah ya saka da alkhairi Allah ya ba ku kyakkyawan sakamako kowa da kowa kamar yadda kowa ya kyautata niyyar shi daga ƙarshe ba zan manta da sauran 'yan uwa abokai ba yadda muka haɗa fuskoki tattare da ku wanda don ku kusan ake wannan tafsirin yau an zo wannan masallaci an ga ba kowa tafsirin ba zai yi ba so Allah saka da alkhairi duk wanda ya samu halattar zuwa wannan guri a ɗaiɗaikun lokuta kwana ɗaya ko kwana biyu ga matasa yadda muke gani duk irinmu Allah sa darussan da aka ɗiba da nasihan da malayi na ƙarshen nan don Allah don annabi ina ƙara jaddada mana mu ɗauke su mu yi amfani da su muƙaddara ya ce kowane shekara kana ɗaukan darasi ɗaya a cikin tafsirin da ake duka kana gyara kanka to yanzu muƙaddara ta yi shekara 17 kana jin tafsiri aƙalla yanzu akwai abubuwa 17 wanda ka gyara na rayuwanka to da gaskiya mun gyara al'amura da yawa cikin rayuwarmu don Allah mu yi wa kanmu hisabi da cewa kowane shekara akwai abu ɗaya biyu wanda in na gyara su sun gyaru sai dai kuma wani abu baya to in muka yi wani adadin shekaru zuwa shekara 10 sai ka ga rayuwarmu duka ta kewaya da abubuwa masu kyau da fatan Allah ya saka wa kowa da albarka kuma Allah ya mai da kowa gida lafiya muna godiya sosai da haɗin kan da kuka bamu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
alhamdulillah Allah ya saka maka da alheri kai ma shine associate professor Bala Usman kuma Amir na Muslim Umma kuma ɗaya daga cikin daraktoci na wannan makaranta wato darakta na ODL a nan cikin university Allah ya saka da alheri Allah kuma ya sa a mizani ayyukan da ake aikatawa babu shakka shi Amir ya faɗi wasu daga cikin abubuwan da malam yake ɗora mu a kai zan ƙara guda ɗaya irin usulubin da malam yake ɗora al'umma a kai shi yasa muke da zaman lafiya da mutane duka a cikin gari za ku ga mutane daga ƙungiyoyi daban-daban kowaɗanne suna zuwa su kawo mana ziyara a nan kuma malama ya kai musu ziyara lokacin da ya samu dama wannan kaɗai ya isa ya nuna mana alaƙa kyakkyawa da take tsakanin ita wannan jami'a da kuma malam shi in particular da sauran manya-manyan malamai iyaye a cikin gari wanda da akwai rashin ladabi ko abin da ake gaya mana da ba abin da ake aiwatarwa da labarin ya zama daban Allah ta'ala ya saka mana da alheri kuma Allah ya ƙara masa ƙarfin gwiwa bayan sansala babu shakka kamar yadda Amir Muslim Umma ya faɗa shi uba ne a gare mu kuma jagora kuma dukkanin ayyuka da ake yi da goyon bayansu ake a cikin wannan jami'a saboda sanin alherin da ake yaɗawa cikin al'umma saboda university bayan bincike da karantarwa akwai kuma community service to wannan aiki da malam yake gabatarwa iya daga cikin community service wato me al'ummar da take gewe da wannan university take karuwa da university to daga ciki akwai kula da addininta da kuma tarbiyyarta wanda Allah ya azurta mu da malam yana yin wannan to shi ma bai san sala a cikin kanin tsari na shugabancin sa wato ya dauki al'umma to ita wannan al'umma da muhimmanci kware da gaske kuma daga cikin muhimmancin ta yasa bai sanar a cikin kwana da basu wuce biyu ba ya shirya wa musulman jami'a baki da iftar wanda aka gabatar har ma waɗanda ba musulmi sun ci gajiyar watan Ramadan domin su ma ya gayyace su su zo su samu albarka da take cikin watan Ramadan Allah ya sa da dama daga cikin su gane wato kyawun addinin musulunci saboda aka bai sanar muna masa godiya sana madadin Amir muna sake gode da addu'an fatan alheri da alarmomi da Malam Abdul Basir Muhammad da kuma shi Malam Tahir Isma'il da kuma sauran su mambobi na Muslim Umma da kuma mutanen media da suke ta kokari tun daga su Alhaji Abdul Ghani Usman Usman da sauran masu taya su muna fata Allah ta sa musu wani aiki a cikin mizani da kuma yin hizba wanda suke kokari wajen tsara wannan waje da kuma ma waje lokacin fita Allah ta'ala ya sanya waɗannan matasa alheri a cikin mizanin su na sanat haka nan dalibai da dukkanin malamai a cikin wannan jami'a da suke zuwa wajen wannan tafsiri da suke ba da goyon baya ta kowace hanya sannan da dukkanin al'umma da suke zuwa daga waje domin sauraron wannan tafsiri da kuma samun fa'idoji Allah ta'ala ya sa abinda muka ji mu amfana da shi kuma ya saka mana da alheri baki da saboda haka nan su ma security na jami'a Allah ta'ala ya saka musu da alheri saboda kan zamu saurari shi jagoran mu kuma shugaba shine shugaba na wannan jami'a Professor Ali Usman Nafati OFR insha Allah shine zai gabatar da bayani a wannan mataki Allah ya saka da alheri
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وعلى أهله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله وجاءت تبتغى الله سبحانه وتعالى da wanda ya kaddara da rayuwarmu za wannan wata mai albarka har muka samu azumta yau kwana 27 muna mai shi godiya muna kuma fatan Allah ya karba wannan ibadu da muka gabata cikin wannan mai albarka muna fata kuma Allah ya sada mu gaba da cikin jannatul firdaus nabiyu ina goya da shi malam Sheikh Tahir bisa wannan karantarwa da ya bada a cikin wannan mai albarka da kuma watanni na baya ma da ake yi muna fata Allah ƙara rayuwa albarka kawai kafin ne san kwana da lafiya mai albarka da sa albarka cikin iyalinka da zuriya gaba ɗaya sai ita shugabanci na muzun umma shugabannin muzun umma da su al'amman musulmi na wannan jami'a ina miƙa godiya bisa wannan haɗin kai da ake ba wa management gudanar da abubuwa na wannan jami'a da kuma shirya wannan tafsiri da ake yi bisa tsanaki da sauransu muna fata wannan haɗin kai kamar da aka saba yi za a ci gaba da yin shi muna fata Allah ya ƙara jagoranci na wannan al'umma musulmi sai na gaba ina miƙa wa al'umman musulmi cewa ba mu muna uzuri bisa kurakai da wata kila muka yi bisa jagoranci wannan jami'a da na huduma gaba daya ba don komai ba dan adam tare yake insha Allah nan da watanni kamar shida nan gaba cewa ina zai kare ina fata Allah zaba mana wani musulmi adali wanda zai ci gaba da jagoranci wannan jami'a ina mai matukar godiya da duk haɗin kai da aka bamu da wannan shekara kusan 5.5 kenan ko 4.5 yanzu so muna fata kuwa wannan haɗin kan na al'umma musulmi zai ci gaba da duk wanda zai zo ya bar wannan jami'a zuwa gaba so muna fata ka bi da muka ta nan gaba ta mu Allah sada mu a cikin jannatul firdaus kuma Allah mai ta ma wannan ayyuka da muke yi na azumtan da kuma za tafsiri zuwa shekaran baɗin badada assalamu alaikum
alhamdulillah Allah ya saka shi girma bayan sun sala da wannan takaitaccen jawabi bayan gudunmawa da yake bawa